أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم لهدي هدو جوات رمضان بين جرمان زم الله صلى الله عليه وآله وسلم الشكرا جبو كيد يهدو هدو دا أربعين دا هدو والذي يجي دا ashirin da shida da watan uku shekara ta 2023. Wannan shine majalisi na hudu a majalisin mu na tafsirin alqur'ani mai girma, inda muke karatu a cikin suratul ahqaf. Darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 7 a cikin wannan sura mai albarka. Yau za mu tashi akan mun tsaya akan aya ta 6 kenan. Yau za mu tashi akan aya ta 7 a cikin wannan sura mai albarka.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idza tutla 'alayhim ayatun بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين.
نعم الله من وكيل سرتي يا ايمن بياني دنگلي da wadanda suke kiran wani wanda ba Allah ba, wadanda suka tangare mu alqur'ani suka ƙi yarda da kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi zuwa ga kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala, shi kadai da bauta, suka koma suna kiran wani wanda ba Allah, ma'ana ba su yarda da saƙon Allah ba, ba su yarda da littafin da Allah ya saukar ba, ba kuma su yarda da annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ba. Dan haka Allah madaukakin sarki yace wa idza tusla alaihim ayatuna, su waɗannan mutanen waɗanda suke kiran wani wanda ba Allah ba, waɗanda suka tangare ma saƙon Allah, idza tusla alaihim ayatuna, idan aka karanta musu ayoyinmu, aka karanta musu ayoyin alqur'ani, suka ji irin yadda alqur'ani yake raƙa zukata, suka ji irin yadda alqur'ani yake tasiri a zuciyar mutum idan ya saurari shi. Qala alladhina kafaru bil haqqi lamma ja'ahum, sai su waɗannan da suka kafirce ma Allah, su waɗannan kafiran waɗanda suka ƙi yin imani da alqur'ani, suka ƙi yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai su rinƙa cewa lil haqqi lamma ja'ahum, sai su rinƙa ce ma wannan gaskiyar da ta zo musu. Menene gaskiya a nan? Shine alqur'anin da Allah madaukakin sarki ya saukar. Da haka idan aka karanta musu alqur'ani wanda shine gaskiya, haƙiƙanin gaskiya, qalu, sai su rinƙa cewa hadha sihrun mubin, sai su rinƙa cewa wannan sihiri ne, bayyanannen sihiri. Me yasa suke zifan alqur'ani da cewa sihiri? Saboda irin tasirin alqur'anin da suke gani yana da shi. Domin idan an ce wannan abin sihiri ne, ma'ana abu ne wanda yake canza ma mutum tunani, yake canza mai kwakwalwa, yake canza mai asali daga yanda yake zuwa wani asalin daban. Da haka sai suka ce idan an karanta Alkur'ani din sun saurari karatun Alkur'ani sai su ce haza sihirun, wannan sihiri ne. Ba ma kawai sihiri ba, sihirun mubin, sihiri ne bayyananne wanda duk wanda ya gani ya san wannan sihiri ne. Wannan yake nuna mana irin tsananin tasirin da Alkur'ani yake yi a zukatansu idan ana karantawa. Domin ba sa iya cewa abu sihiri ne alhalin abin ba wani tasiri da suke jin shi na a jikinsu idan an karanta. Jin irin yadda yake musu tasiri, da jin irin yadda mutum zai zo yana ƙiyayya da Alkur'ani, yana ƙiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma lokaci ɗaya idan ya saurari Alkur'ani, idan ya ji karatun Alkur'ani, lokaci ɗaya sai ya ga ya canza tunanin shi, ya canza imani, ya ratsa zuciyar shi. Da aka ce cewa ai wannan sihiri ne, da aka ce hana a saurari Alkur'ani, la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Suna cewa in dai ka saurare shi sihirin zai kama ka, in sihirin ya kama ka kuma sai kai imani. Wannan ya nuna lalle Alkur'ani ba karamin tasiri yake da shi a zuciyar har kafiri wanda bai yi imani ba, ballantana kuma a zuciyar wanda ya yi imani. Da aka ce jifan Alkur'ani da cewa sihiri ne, shi kanshi manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya zo da Alkur'anin, idan ya karanta Alkur'anin suka ji abin da yake ciki sai su koma suna cewa haza sahirun kadhdab, wannan mai sihiri ne, ɗan sihiri ne wannan, sannan maƙaryaci ne. Da aka suna tabbatar mai da cewa mai sihiri ne, saboda ne, saboda shi ne kawai abin da za su iya ba da kariya da shi. In ba haka ba, wata irin magana ce za ta zo ta rinƙa canza tunanin mutane? Wane irin lafazi ne wanda za a karanta yau mutum yana tsananin ƙiyayya ya canza ya koma mai cikakken imani da Allah? Da haka sai su ce ai wannan sihiri ne, tsantsa bayyanannen sihiri ne, da haka ba maganar Allah ba ne, ba za su yadda maganar Allah ba ne. In sun yadda maganar Allah ne, abu ne a sirri a bayyane, saboda maganar Allah ne shi yasa yake tasiri a zukatanmu. Da haka mu yadda mu yi imani maganar Allah ne, to ba za su yi wannan imanin ba, shi yasa sai su kautar da maganar zuwa ga cewa haza sihirun mubin, wannan sihiri ne wanda yake bayyanannen sihiri. Bayan sun yi magana a kan cewa Alkur'ani sihiri ne, sannan sun gamsu cewa wannan abin da suke faɗa ba zai iya zama hujja ba, domin da yawansu sun yi alaƙa da masu sihiri. Alaƙar da masu sihiri da suka yi, sun san mene ne bambancin tsakanin masu sihiri da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka sun tabbatar da cewa wannan Alkur'anin ba sihiri ba ne, amma dai suna faɗa ne kawai don su samu abin da za su kare kansu da shi a wurin mabiyansu. Shi ya sa da kansu manya-manya daga ciki sun zo sun yi iƙirarin cewa lallai Alkur'ani ba sihiri ba ne. Lokacin da Uqba ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Abul Walid ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a gaban shi ya ce, ya Muhammad, na zo ne wurinka in tattauna da kai dangane da wannan abin da ka zo da shi. Abin da nake bukata in sani, idan wani abu kake nema na mulki dangane da wannan abin da ka zo da shi, ka faɗa mana, mu za mu taru mu Qurayshawa, mu sanadidu Quraysh, mu naɗa ka a matsayin shugabanmu, ka zama kai ne shugaban mutanen Makka. Idan kuma dukiya kake nema, ka faɗa mana dukiya kake nema, za mu tara maka tarin dukiya da raƙuma har ka zama wanda ya fi kowa dukiya a cikinmu. Idan kuma wani abu kake nema na ɗaukaka, ka faɗa mana, za mu yi duk abin da za mu yi mu ba ka abin da kake nema. Amma idan kuma wannan abin da ka zo da shi wani aljani ne, masƙine ya same ka na hauka, wani aljani ne yake zuwa yana shafanka, kana fadan waɗannan maganganun kana zagin allolin mu to ka fada mun zan zo maka da masu magani wanda za su warkar da kai daga wannan matsalar da take damun ka ya gama duka bayanan shi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce afarabta ya abul walid manzon Allah ya ce ka gama abinda ka zo da shi ka gama duk ka faɗa abinda kake da shi ya ce eh na gama iya sakon da nake da shi kenan manzon Allah ya ce to ni ma saurari sakona sai manzon Allah ya fara karatu ya ce bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhiran manzon Allah ya dinga karanta suratu fussilat har sai ya zo inda Allah ya ce ita sa fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud sannan sai ya sauri ya ce ya isa a wata riwayar ya sauri ya sa hannu shi ya rufe bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda yanda karatun yanda ayoyin suka ratsa shi da kuma irin gargadin da Allah yake yi fa in anzab fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud ya furgita hankalin shi ya tashi sannan sai ya tashi ya koma wurin Qurayshawa a matsayin shi na wakilin shi su da suka turo shi da ya koma ya je ya sale ku sai yake cewa ya ku mutane na zo muku daga wurin Muhammad na saurari abin da yake faɗa dukan ku kun san na fi ku sanin ƙwarewa da maganar mawaƙa wannan abin da yake karantawa ba waƙa ba ne kuma na fi ku sanin bokaye da bokanci da sihiri wannan abin da ya zo da shi ba sihiri ba ne da haka wannan abin wani abu ne wanda ake karantawa wanda farkon shi yana da zaƙi ƙarshen shi yana da wani irin ɗanɗano a cikin zuciya wanda babu iri yana gamawa sai suka ce saharata Muhammad da shi ce nan sihiri ya kama shi shi ce nan sihiri ya riga ya kama shi ya je ya ji sihiri ya kama shi da haka su da kansu suna ikirarin cewa alƙur'ani ya fi ƙarfin sihiri maganganun bokaye na sihiri ba hauka ba ne maganganu ne na sambatu na hauka wanda ba ma su da ma'ana ba ma a iya gane me suke yi maganganu irin na mahaukata suke yi ta yaya za a ɗauki wannan magana wadda ba a taɓa jin irinta ba a wurin fasaha da falaga kuma a ce maganar ƴan sihiri ko kuma a ce maganar mahaukata ce ko kuma a ce labaran mutanen da ne a asatirul awwalina sai ina wannan zai iya zama haka duk wani dalili da za ka kawo idan an kamanta shi da Qur'ani duk mai hankali zai yarda cewa ƙarya ne ba haka ba ne saboda jin yadda alƙur'anin yake shi yasa suka saka tsayawa a matsaya guda ɗaya yau su ce Qur'anin kaza ne gobe su ce kaza ne jibi su ce kaza ne saboda babu wata matsaya guda ɗaya da za a iya tsayawa wanda mai hankali zai yarda da cewa haka ne wannan abu ta yaya za a zo ana karanta masa labaran da suka wuce a baya kamar kana gani ana ba ka labarin abin da yake faruwa a yanzu ana ba ka labarin abin da zai faru a nan gaba duka a cikin littafi guda ɗaya da ta abu ɗaya ne ya rage kawai ku tabbatar da cewa wannan abin ba wanda zai iya yin shi sai Allah kuma shi ne abin da ba za su iya yin ikirari da shi ba shi ne abin da suke kauce ma ba za su iya yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba saboda girman kai ko kuma saboda waɗansu abubuwa daban waɗanda suke hana su su yi imani da ta Allah ya ce wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinati idan aka karanta musu ayoyin mu bayyanannu wanda suke a bayyana a fili ayoyi ne bayyanannun ayoyi babu wani koyayyen abu babu wani abu a Qur'ani da yake rikitacce wanda ba bayyananne ba da haka ayoyi ne bayyanannu in aka karanta musu qalan ladina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum sai kafirai su rinka fada dangane da wannan gaskiya da ta zo musu ta alqur'ani sai su rinka cewa hadha sihrun mubin wannan sihiri ne wanda yake mabayyani shine mafi sauki saukin abin da za su fada dangane da alqur'ani ya zamanto sun kautar da mutane a kan shi domin idan suka ce waka ce to wannan wace irin waka ce wanda tana tasiri a zuciya tana tasiri a kwakwalwa tana canza tunanin mutum idan kuma sun ce hauka ne wani irin hauka ne yake zuwa da irin waɗannan kyawawan ma'anonin da irin waɗannan kyawawan labaran wanda ba a samun irinsu duka wannan ba zai ɗauka ba ta haka sauƙin ta sai su ce sihiri ne in ka ji sai a ɗauke kwakwalwarka a canza maka tunani ta haka da wannan suke kora mutane dangane da alƙur'ani sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da faɗan abubuwan da suke faɗa dangane da alƙur'ani ɗin na'am
am yaquluna iftara قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم
نعم الله يستجاب للسواء أم يقولون افترى أم أنا سنعزوها دماء نوني بدادي ma'ana ta farko shine al-izraf tana zuwa da ma'anar izraf ma'ana kabar wancan maganar da suke yi a baya jama abin da suke cewa sabo sai zama ma'anar ta bal yaquluna iftara ma'ana wancan da suke cewa sihiri ne a jama wannan maganar ga wata maganar ma da suke faɗa a kan al-qur'ani sannan am tana zuwa da ma'anar hamzatul inkar al-hamza ta inkari sai zama ma'anar shi a yaƙuru naftara yanzu cewa suke yi shi ya ƙirƙiro alƙur'anin nan hamza ce ta inkari dangane da abin da suke faɗa ko kuma ya zama balba da ma'anar izra ko kuma ta ɗauki duka ma'anonin guda biyu a wuri ɗaya kamar yadda Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti rahimahullahu ta'ala yake cewa tana ɗaukan waɗannan ma'anonin duka guda biyu a nan sai zama an yaƙuru naftara ta bar waccan maganar da suke cewa ƙur'ani sihiri ne suna cewa ma ƙirƙiro alƙur'anin manzon Allah ne sannan kuma sai ya zama da ma'anar tambaya ta inkari suna yanzu fa suna cewa ne wai ya ƙirƙiro alƙur'ani kamar ana musu tambaya sai ta inkari da aka tsari a kan abin da suke danganta alƙur'ani da shi na cewa sihiri ne kuma suna cewa ƙirƙirowa ya yi wanda wannan da yawa a cikin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa suna zargin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa shi ne ya ƙirƙiro ƙur'ani har yanzu dai duka wannan suna yi ne don su kauce ma cewa dai Allah ne ya saukar da ƙur'ani domin in sun yarda Allah ne ya saukar dole su yarda shi ɗin kuma annabin Allah ne to wannan kuma shi ne abin da ba sa so su yi iƙirari da shi ba sa so su yarda cewa shi annabi ne da haka duk saƙon da ya zo da shi duk da sun yarda alƙur'anin ya gagare su ba yadda za su iya da shi sun yarda ya fi ƙarfin ɗan adam to amma kuma ba za su iya yarda Allah ne ya saukar da shi ba da haka sai su ce sihiri ne ko kuma su ce a'a shi ne dai ya ƙirƙiro abin shi da kansa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ألا يقول وأن زوجين دفتي ألا يقول وأن القرآن الذي كما تأتي أن كريكروش دقول ولني واندبا أنابا دي كما تأتي القرآن كريكرش أتي دقول ولواندبا أنابا إن دي هرزا أي كريكرا القرآن دقول ولواندبا أنابا ai abu ne mai sauki a babu misalin wani abu da aka ƙirƙira daga wurin wani wanda ba Allah ba wanda yake irin alƙur'ani shi ke nan magana ta ƙare an yadda za a iya ƙirƙirowa ke nan amma idan kun ce ƙirƙira aka yi kuma kun taka kawo wani da ya ƙirƙiro a irin shi domin a samanta su da shi wannan ya nuna wannan maganar da kuke yi ƙarya ne in ba haka bace ne shi kai ne a duniya yake da irin wannan kwakwalwar da zai iya kirkirar wannan abu mana babu wani ne irin kwakwalwar da zai iya kirkirar wannan abin shi duk da haka ma wannan wata daukaka ce gare shi ta kirkiro abin da duk duniya ba irin shi kuma har ka gama ta tafi har yanzu a fara samun wanda zai kirkiri irin shi wanda ya nuna ka tsallake kowa kenan a cikin mutanen duniya da haka Allah yake baya kamata a ce wannan alqur'anin kirkirarre ne daga wurin wani wanda ba Allah ba walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi sai dai wannan qur'anin littafi ne wanda yazo yana gaskata littattafan da suka gabata a baya at-taura da injila da sauran littattafai yazo yana gaskata su da irin abin da suka zo da shi inda da waɗancan sun sha bamban da wannan sai a ce to waɗancan su ne Allah ya saukar wannan kuma ba Allah bane ya saukar da shi shi yasa da shi ana ta samun cin karo da juna amma sai yazo yana gaskata abin da aka tabbatar a can shi zai zo ya gaskata shi wanda yake tabbatar da cewa eh lallai daga wurin masdari ɗaya suke daga wuri ɗaya aka saukar da waɗannan littattafan shine wurin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda aka buɗe surar da tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim haka Allah madaukakin sarki yana cewa an da koro naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah yace suna cewa wai manzon Allah ne ya kirkiro alqur'ani tunda haka ne to ai wannan kalubale ne ne sauki Allah yace qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi ku zo mana da surori kwaya goma kawai irin wannan alqur'anin da ya kirkiro muftarayatin kuma kirkirarru irin yadda aka kirkiro wannan kuma ku je ku kirkiro mana surori guda goma muftarayatin kirkirarru ba ma ku tare ba wad'u man istata'tum min dunillah duk wanda za ku iya gayyatowa wanda ba Allah ba ku gayyato shi a zo a haɗu ai international conference a tattar kowa yazo da aljanu da mutane da kowa ku zo ku haɗu kowa ku kirkiro mana sura goma in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke yi wannan din kirkirarre ne sura 100 da nawa 114 to ku dauki goma kawai a cikin 100 ku yi mana guda goma irin kirkirarru irin wannan Allah sai in dai da gaske kuke wannan kirkirarre ne wannan shine rajin da Allah ya mayar musu yanzu an mai da al'awata ya koma hannun su kenan ya rage gana su kuma su kirkiro din su kawo su ce to ga goma mun kawo shi yasa din mai hankali ba zai taba yin kuskure ya gwada ba duk kwarewar Quraishawa da gogewar su a larabci da balaga ba wanda ya taba yin bigin ya gwada sai wa shi ma bari ya gwada yayi wata sura ko yayi wata aya shi yasa ana zuwa kan musailimatul kadzdzab da ya kokarin gwadawa da da'awar cewa shi ma annabi ne yana yi sai ya zama dukkanin larabawa gaba ɗaya ya zama abin dariya a wurin ya zama musu abin dariya abin da ya kawo din a matsayin qur'ani sai ya zama shi ne abin da za a zage shi da shi sai wannan wanda mai hankali ne zai kawo wanda ya kamanta shi da qur'ani shi da kansa sai ya koma ya zama mai abin kunya ya zama abin kunya gare shi da aka tabbatar da cewa wannan alqur'anin ba kirkirarre bane wahayi ne daga wurin Allah duk wanda kuma yayi da awar kirkirarre ne ba wahayi bane to ga kalubalen nan Allah yayi yau sama da shekara 1400 duk wanda ya isa zo da sura guda goma irin qur'ani kirkirarre a gani a wani wurin Allah madaukakin sarki sai ya sake rage musu am yaquluna tara qul fa'tu bi suratin min mithlihi ku zo da sura daya kawai yanzu an cire guda tara a zo da sura kwaya daya irin wannan alqur'anin kuma ku kirkiri Tunda dai mutum ne irin ku balarabe ne a cikin ku ya taso a cikin ku ya girma ba ma a taka ganin ya fita daga garin ya je ya zauna a wani gari daban ba a rayuwar shi babu wannan duka rayuwar shi a gaban idan ku aka yi ta to ya kirkiro irin wannan guda 110 to yanzu abin da ake bukata kuma shi ta to ku dukan ku gaba daya duka garin da duk wanda bai yi imani da shi ba a hada a kirkiro kwaya daya irin nashi guda 114 Allah ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu idan har ba ku iya ba ba ku iya kirkiro sura guda daya ba yanzu Allah ya ce wa lan taf'alu kuma har abada ba za ku iya kirkirowa din ba wannan yana daga cikin mu'jiza ta alqur'ani wa lan taf'alu inda haka ne ina masu neman nuna ƙaryar alqur'ani da ƙaryar addinin musulmi babu jami'o'i iri-iri da suke bincike dare da rana su tabbatar da cewa alqur'ani ƙarya ne suna nan to Allah ya ce wannan taf'alu ba za ku taɓa iya samar da sura ɗaya irin alqur'ani ba me yasa ba za su haɗu su duka su samar da sura ƙwaya ɗaya irin alqur'anin ba sai ya zama wannan ayar ta zama ƙarya ce me yasa ba za su yi ba ba za su iya ba saboda ba zai yiwu ba an gwada ɗin ɗaya biyu an ga abin ba zai yiwu ba duk wanda ya gwada ɗin in ya gama iya abin da zai yi da shekarun da zai zauna yana yi in ya fitar shi da kanshi sai ga wannan bai dace a zo a ce a kamanta shi da Qur'ani ba ba zai yiwu ba da haka fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ba za ku taɓa iyawa ɗin ba kuma har duniya ta tashi لذلك الله يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة لذلك سكي سوى إشترى من ذن الله ليكنتروا ونن القرآن سي الله يسيم من ذن الله قل كثير جاء أمسد ذاك باسي إن اشتريته إذن مين نكنتروا القرآن شيل يدو يسي فلا ترى دامس القرآن ليكي سيمس yana ce musu Allah ne ya saukar miki kenan shi ya kirkiro kuma ya danganta zuwa ga Allah sai Allah ya ce ka faɗa musu iniftaraituhu idan ni ne na kirkiro alqur'ani kuma na ce muku Allah ne ya saukar min da qur'anin alhalin ba Allah bane fala tamlikuna li min Allah shay'an ku ba za ku iya kare ni da komai a wurin Allah ba me amfani in zo in yi muku ƙarya in ce Allah ne kuma na san ba Allah bane kuma na san in nayi haka Allah zai kama ni kuma idan ya kama ni ko din da nayi ma ƙaryan dan ku burge ku ba za ku iya kwata ta a wurin Allah shine kul in istaraytuhu fala tamlikuna li min Allah shay'an in na kirkira na danganta zuwa ga Allah ba ma'anar Allah zai kama ni zai min hukuma kuma idan ya kama ni ya mu uquba fala tamlikuna li min Allah shay'an ku ba za ku iya mallakar komai gare ni a wurin Allah ba za ku iya fukutar da ni ba ba za ku iya kwata ta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan wani dalili ne yake kara ba su dalili na hankali mutum ne ya zo yana so ya burge mutane da wani abu sai ya zo yana burge su yana yi musu abin da shi ne zai fada cikin halaka kuma idan ya fada cikin matsalar waɗanda yake burgewa ɗin ba za su iya fukutar da shi da komai ba mai hankali zai yi wannan mai hankali ba zai yi wannan ba haka kawai dai ina so in burge ta sai in je in kama taso kuɗi a wani wuri ina kawo maka kuma na san aka zo aka kama ni a wurin satan nan na tabbatar dole za a kama ni kuma aka kama ni kai ɗin da na baka ba abin da za ka iya yi ba abin da za ka iya yi to me amfani in yi cikin asali idan ina da hankali shine abin da manzon Allah yake faɗa musu a nan kun ce kirkirowa ne ta yaya zan kirkiro abu kuma in ce Allah ne kuma na san in nayi haka Allah zai yi min kamu mai tsanani a kan wannan kuma in yi min kamun ku ba za ku iya taimako na ku kwace ni a wurin Allah ba ga da hankalina ya fi ƙarfin wannan, ya wuce in yi wannan shirman, ba zan iya yin wannan shirman in yi abin da zan jefa kaina a cikin haɗari, a cikin azabar Allah ba, ko kuma kuna san kuna jin daɗin ku a gefe ba ku san me ake yi ba. Anan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana isara ne zuwa ga gargaɗin da Allah maɗaukacin sarki yake mai idan ya danganta wani abu zuwa ga Allah alhalin ba Allah bane ya umarce shi da ya danganta. Inda Allah yake cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hadihi. Allah yake inda zai yi mana taqawul ya faɗi wani abu ya ce Allah ne ya faɗa alhalin ba Allah bane ya faɗa. Allah yake la akhadna minhu bil yamin da mun tarke shi da hannunmu na dama thumma la qata'na minhu al-watin sannan nan take yana yi za mu tsinke jijiyar zuciyar shi za mu kashe shi. Sai Allah ya ce fama minkum min ahadin an wahadihi dukkanku a cikinku ba wani mutum ɗaya da zai iya kare shi inda zai yi haka din ba wanda zai iya kare shi ya hana Allah ya yi mai. Dace Allah ya ce in iftaraituhu fala tamlikuna li min Allahi shay'an shi ne ma'anar fama minkum min ahadin an wahadihi ba wanda zai iya kare shi in ya ɗauko wata magana ya ce Allah ne ya faɗa alhalin ba Allah bane ya faɗa. Shi ya sa annabawan Allah galibi za mu ji a Ƙur'ani suna tsoron su yi wani abu saɓanin abin da Allah ya ce, suna nuna irin yadda Allah zai iya kama su idan suka yi haka. Kamar yadda Allah yake cewa wa qala allazina la yarjuna liqa'ana i'ti biqur'anin ghairi hadha aw badil قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله يسير وقال الذين لا يرجون لقاءنا سو كافرين كافر سيما الله سنا سيما من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم إيتي بقرآن غير هذا تقومون لأول قرآن واندبع والنبع wannan Qur'ani shi ba ma san shi ba za mu imani da shi ba ka zo mana da sabo wanda ba a zagin allolinmu a ciki wanda ba a cewa mu shirkai ne mu a ciki ka zo mana da wani Qur'ani ba wannan ba. Wai suna so manzon Allah ya kirkiro musu wani abu sabo sabanin wannan da ya zo da shi daga wurin Allah aw badilhu ko kuma ka canza wannan din ka jajjara shi a cikin raurare masu tsauri irin wanda yake tada fitina yake tada hayaniya a daina karanta waɗannan wurin a cikin shi aw badilhu a canza shi kenan. Haka kafirai suke faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce mai kul ta ce mu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'ina baya halakka gare ni in canza alqur'ani da kaina dama ba ni nayi ba balle in canza in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ba wani abu nake bi ba in ba abin da aka yi min wahayi ba in an yi min wahayi in faɗa in ba a yi min wahayi ba shikenan in shiru in attabi'u illa ma yuha ilayya sai ce inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ina jin tsoron in na sa'a ma ubangiji na na canza wata kalma ko na canza wata aya ko wani wuri da aka yi tsauri na tausasa na canza ina jin tsoron kada ranar alkiyama azabar ubangijina mai tsanani ta kama ni. Wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake magana saboda ya tabbatar da cewa duk wata kalma da ya faɗa wahayi ne daga Allah. Kuma yanqutu anil hawa in huwa illa wahyun yuha daga ba abin da yake faɗa sai abin da Allah ya saukar mishi. Daga ba zai yiwu a ce wannan Qur'anin kirkirar shi yayi ba ballantana kuma a ce wai ya canza wani abu ko ya gyara wani abu a cikin alqur'ani dan haka wannan baya yiwuwa. Duka annabawan Allah za mu ji haka suke ta'amuli da dokokin Allah da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala kan su canza wani abu wanda ba Allah bane yake. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kanshi shi ma Allah yana cewa kul inni قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ta faɗa masa ba wanda zai iya kare ni daga Allah ba ni da wata mafaka kuma in ba Allah ba da ta duk abin da ya same ni ba wanda ya iya kare ni da ka bazan yi azar kafi saboda neman yardar wani saboda neman faranta ma wani rai in yi abin da zai sa Allah ya kama ni ba wanda kuma zai iya kare ni idan Allah ya zo kama ni lan yudirani min Allah ahad wa lan ajid min dunihi muntahada annabi salih alaihi salam yana faɗa ma mutanen yana cewa ya kauni ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min Allah in asaytu yake cewa wane ne zai taimake ni a wurin Allah in na saba ma Allah din waye sai ya taimake ni tunda ba za ku iya taimako na ba in na saba ma Allah to dole ku bar ni isar da sakon Allah irin yadda Allah yake so a isa saboda in na saba mai zai kama ni in ya tashi kama ni kuma faman yansuruni min Allah waye zai taimake ni a cikin ku ba wanda zai iya taimakon shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala haka annabi nuhu alaihi salam yake faɗa ma mutane lokacin da suka zo suna ce mai muna so mu yi imani da kai amma ba zai yi mu imani da kai ba alhalin majalisinka da waɗanda suka yi imani da kai duk talakawa ne kaskantattun mutane wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'ayi ba mu ga mabiyanka ba sai waɗanda suke kaskantattu a cikin mu to ta yaya mu manyan gari in mun yi imani za a ce mu zo mu haɗu da waɗannan mu rinƙa zama a majalisi ɗaya da kan kana so mu yi imani da kai ka sallame su ka kore su mu kuma sai ya zama mu majalisinka na manya ne kawai na manyan gari na mala'u waɗanda suke masu faɗa a ji sai ya zama mu za mu rinƙa zama a wurinka sai annabi Nuhu alaihi salam yake cewa wa ya qaumi man yansuruni min Allah in faratum wane ne zai taimake ni a wurin Allah in na kore su yanzu wayannan talakawan masu imani in na ce su daina zuwa saboda za ku zo kuna ganin Allah ba zai kama ni ba idan Allah kuma ya tashi kama ni man yansuruni min Allah in faratuhum waye sai ya taimake ni a wurin Allah in na kori wayannan da ka dukkan annabawa tsoron Allah suke ji akan wani abu na doka da ka'ida da Allah ya ba su kowa yana jin tsoron idan ya saba Allah zai kama shi idan kuma Allah ya kama shi duk duniya ba wanda ya isa ya kwace shi a hannun Allah ke sa ba wanda yake samun aminci daga azabar Allah sai wanda bai san Allah ba in ka ji mutum ya ce shi ya riga ya wuce dokoki ya wuce shari'a shi yanzu ya kai haƙiƙa babu haram babu halal a wuri saboda tsananin karama wanda ya wuce annabawa kenan ya wuce matsayin annabawa dukansu suna cewa wa zai taimake ni a wurin Allah in nayi kaza shi kuma yanzu yana cewa zai iya yin komai ba halal ba haram a wurin shi kuma zai ji tsoron kowa zai ji tsoron komai kai ma ɗin da kake tare da shi sai ya lamunce maka kawai ya ce ka je ka yi komai kawai an lamunce maka ba matsala ta samu aljanna kana jin kuma annabawa da kansu ga yadda suke yi abu ɗaya ake nema a wurin su yi don a samu masu imani amma kuma suna jin tsoron in sun yi wannan abin sun san menene abin da zai biyo baya tsakanin su da Allah shi ne man yansuruni min Allah in faratu da haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa in iftaraituhu fala tamlikuna li min Allah shay'a in na kirkiro wata aya ko na kirkiro wani wata sura to ku ba ku isa ku iya kare ne da komai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa a'lamu bima tufiduna fi Allah ya fi kowa sanin abin da kuke faɗa dangane da alqur'ani ku ce sihiri ne ku ce waƙa ne ku ce ƙarya ne ku ce wani ne yake koya miki qur'anin ku ce a'a labaran mutan da ne yake zuwa ya biyo ya zo ya faɗa mana Allah ya fi kowa sanin abin da kuke faɗa dangane da alqur'anin wa'annan miyagun maganganun da kuke faɗa Allah ya fi kowa sanin ma'ana gargaɗi ne nan ake musu ku ci gaba da faɗan abin da kuke faɗa ku ci gaba da aibata alqur'ani da nau'o'in aibuka da kuke aibata shi da su ku sani Allah ya fi kowa sanin abin da kuke fada akwai ranar haduwa da Allah akwai kuma ranar da Allah zai dauki mataki akan waɗannan maganganun da kuke fada akan alqur'ani sai ce kafa bihi shahidan baini wa bainakum ya isa Allah ya zama shaida tsakanina da ku da haka na bakku da Allah shine ma'anar abu Allah shine shaida tsakanina da ku Allah ya sani ba ni na kirkiro ba kuma Allah ya sani na isar da sakon da yake isa zuwa gare ku kuma Allah ya sani yana shaida abubuwan da kuke mayar min da shi na martani da irin zagin da kuke yi min da zagin da kuke yi min alqur'ani tafadihi shahidan baini wa bainakum Allah kadai ya isa ya zama shaida tsakanina da ku bayan an yi wannan gargadin da tsoratarwa sai Allah ya rike ya ce wa huwal ghafurur rahim Allah ne ya gafara ne kuma mai jin kai bana duk da cewa Allah yana jin abin da kuke faɗa kuma ya isa Allah ya isa shaida an yi musu wannan gargadin da tsoratarwa sai kuma aka dawo a sake nuna musu rahamar Allah a sake bude kofar rahamar Allah duk da kunya haka din Allah yana ji kuma ya sani to ku sani kuma har yanzu dai Allah ghafur ne Allah ne gafara ne in kun tuba kun gyara kun karbi alqur'ani kun yadda sakon Allah ne Allah zai gafarta muku abin da ya gabata a baya zai lullube wannan zunubin zai sifirta shi zai kuma yafe muku abin da kuka aikata ar-rahim kuma Allah ne jin kai yana da jin san bayi wanda suka yi imani da shi haka Allah ne rahama ne kuma mai jin kai ne haka da rahamar shi idan kun tuba din zai karbe ku yi muku gafara kuma ya ba ku kyakkyawan sakamako ranar alkiyama wanda shine aljanna haka anan an yi at-tarhib kuma an yi at-tarhib an yi tsoratarwa da gargadi sannan kuma an yi faɗaitarwa da jawo hankali wanda wancan gargadin ya je yi mai aiki ba to wannan faɗaitarwar da jawo hankalin sai sai mai aiki ya fahimci cewa wannan maganganun da rabbin da Allah yake mayarwa ba yana yi dan baya so ayi imani bane yana so ne ayi imani yana da rahama yana da gafara yana da tausayi dan haka ina ne neman gafara Allah ina ne neman rahamar Allah to yazo ya nemi gafarar Allah da rahamar Allah ta hanyar imani da alqur'ani da kuma yadda da abin da yake ciki da karban sakon da yake cikin alqur'ani din da yin aiki da shi na'am
qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين
نعم يا الله ما دعوك تنسل في يسيق بدا ما غنى من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يسيم من ذن الله قل كثير منك يا رسول الله ما كنت بدعا من الرسل نيبا نيني فرق من ذنبا ما نيبا نيني فرق أشتم من ذنب dan haka ku da kuke inkarin manzanci na me dalilin ne inkarin inda ba a taba aiko wani annabi a baya ba sai ni yanzu ya zama kuna da wani dalili kuna da wani ɗan tuba da za ku rike ku yi inkarin wannan annabta da manzanci to amma al'amarin yadda yake ma kuntu bid'an min ar-rusul ba ni bane farkon manzanni al-bid'a shine wanda yake al-awwal المخترع الذي لم يثبت له مثال سابق شيني wanda yace abu da farko inkirare wanda a baya babu irin shi shine bid'a shi yasa ake cewa bid'a bid'a a addini ake wala yazo da bid'a a addini yazo da abinda zamanin manzon Allah da sahabbai da tabi'ai duk babu shi ba a yi shi ba idan yazo da shi sai ake wannan abin bid'a ne saboda ya zo da wani sabon abu wanda babu misalin shi a baya a wanda addini na farko da suka gabata ba su aikata wannan aikin ba da haka anan ya ce ma kuntu bid'an min ar-rusul ni ba ni bane farkon manzanni kun sani kuna jin labaran manzannin da suka gabata kun yarda annabi Ibrahim manzan Allah ne, kuma kun yi imani da cewa akwai annabi Ibrahim, har kuna danganta annabi Ibrahim zuwa gare ku, sannan kuna tare da Yahudawa kuna makwabtaka da su, kun san akwai annabi Musa, kun yarda annabi ne na Allah, kuna tare da Nasara kuna makwabtaka da su, kun san cewa annabi Isa annabi ne na Allah, Allah ya aiko musu da annabi. To me yasa ni dan an aiko ni sai ya zama abin mamaki kuma, alhalin ba ni bane farkon manzanni, shine ma'anar ma kuntu bid'an min ar-rusul. Shi yasa Allah yake tabbatar da wannan ma'anar a ayoyin Al-Qur'ani da yawa. Allah madaukakin sarki yana tabbatar da ita ta hanyar cewa wa idh qulna laka inna rabbaka, ko kuma wa laqad arsalna rusulan min qablika. Allah ya ce haƙiƙa mun aiko da manzanni kafin kai, mana Allah ya aiko da manzanni ba kai bane farkon manzo da Allah ya aiko. Haka kuma Allah ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Allah ya ce annabi Muhammad ba kowa bane face shi ma manzo ne, kuma manzo ne wanda qad khalat min qablihi rusul, kafin yazo wasu manzannin sun riga sun wuce a baya, ba shi ne farkon zuwa da manzanci ba, balle abin ya muku nauyi, ya muku wahalar karɓa, ya muku wahalar yadda. Kun san akwai wasu annabawan kafin shi, shi ne ma kuntu bid'an min ar-rusul. Haka Allah madaukakin sarki yana cewa wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Kafin kai mun aiko annabawa, kuma annabawan da muka aiko su ma mun sa suna da mata, suna da ƴaƴa. Ba a kan ka aka fara samun annabi wanda yake da mata yake da ƴaƴa ba, domin suna cewa ya za a annabi a ce yana da mata, ya za a ce annabi kuma yana zuwa kasuwa yana ciniki yana siyayya, da yasa ba za a rinka san komai da komai daga sama ba. Shi yasa Allah ya ce ba mu aiko wani annabi kafin kai ba daga cikin annabawa, illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Allah ya ce to ai ba akan ta aka fara ba, duk annabin da muka aiko a baya suna cin abinci kuma suna zuwa kasuwa. To ta yaya kai za su ce ba za su yi imani da kai ba saboda kana cin abinci kuma kana zuwa kasuwa? Haka kuma ba annabin da muka aiko sai yana da fashe, yana da mata, yana da iyali, ta yaya zai zama dan tana da iyali ya zama abin aibantawa a kan annabtarka? A in dalili suke nema sai su ɗauko wani abu wanda babu duk wani annabi ba baya yi, sai su ce to kai ga shi kana yi, annaba wanda suka wuce duk ba ka kaza, da haka mun yarda kai ba annabi ba ne, kuma babu wani abu da za su iya ɗaukowa su ce ga wani annabi baya kaza, kai kuma annaba wanda suka wuce ba ka kaza, da haka kai kana yi, da haka kai ba za mu yi imani da kai ba. Babu wata sifa ko guda ɗaya wanda za su iya yin wannan da ita akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan a ɓangaren ɗabi'u ne, annabawa sun gabata, shi ma ya zo ya ce annabi ne, inda dalili suke nema sai su ce ai kai ba zai yiwu ka zama annabi ba. Me yasa? Sai tunda ka taso, ka taso a ɗan jaba mun san ka, kuma yanzu ka ce mana kai annabi ne, ko ka taso a ɗan shaye-shaye sai yanzu kuma ka ga ka girma ka zo ka ce mana annabi ne, ko ka ga ka so a fata kimin san ka mazinaci farao yanzu kuma ka zo ka ce mana annabi ne, ko kuma ka taso a matsayin ka na makaryaci mara amana, sannan yanzu yau kawai ka ce ka tuba kuma ka zama annabi? Ba wani abu daga cikin wannan da za su iya dangantawa zuwa gare shi. Duk wata sifa wadda za a sa mutum ya samu ɗaukaka da ita da daraja, ke da suka yi imani cewa babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikinsu tun kafin a aiko shi. Idan ana maganar kamewa ne, duk garin maka ba mutum kamanne kamar manzon Allah. Idan ana maganar kyawawan ɗabi'u ne da halaye masu kyau, ba a taɓa samun wani mutum a Makka irin shi ba. Idan ana magana akan amana ne da gaskiya, wanda ba a taɓa samun ƙarya a tsawon rayuwarsa ta shekara 40 ba a tarihin shi, babu irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. to taya ne abun mamaki yanzu ya zama annabi kuma ba shi ne farkon annabawan ba an yi annabawan amma kuma mutane ne irin menene wa sauran annabawan suka fi shi wanda za a iya yadda da annabtar shi ba za a yadda da annabtar shi ba akwai wani abu guda daya wanda za a iya cewa annabi wanda ne ya fi shi shi dan haka ba za a yadda da shi ba babu duk wani matsayi na kololuwar kamala ta dan adamtaka babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dan ya zo ya ce shi annabi ne kuma ba za a yadda ba yayi shekara 40 bai taba yi mahalitta daga cikin halittun Allah ƙarya ba sai da ya kai shekara 40 kuma sai ya zo yayi ma Allah ƙarya wani hankali zai dauki wannan ba hankalin da zai dauki wannan haka yake kul ma kuntu bid'an min rusul ni ba ni bane farkon manzanni wallan tana ya zama muku wahala akan ku yi imani da ni sai ce wa ma adri ma yuqalu bi wala bikum kuma ban san me za a yi da ni ba kuma kuma ban san me za a yi da ku ba mana ban san me Allah zai yi da ni ba ban kuma san me Allah zai yi da ku ba shine wa ma adri ma yuqalu bi wala bikum wannan ayar malamai tafsiri sun yi maganganu akan ta da yawa wannan kuma malamai suka ce abinda ake nufi da wala adri ma yuqalu bi wala bikum suka ce a lahira ake nufi man ko ba lahira ban san me za a yi da ni ba kuma kuma ban san me za a yi da ku ba wanda suka fassara ta da wannan ma'anar suka ce to in haka ne wannan ma'anar ayar ne to wannan ayar mansuka ce an shafe ta an shafa ayar saboda yanzu manzon Allah ya san ma yuqalu bihi wa ma yuqalu bihi ya san me za a yi da shi ya kuma san me za a yi da su menene abinda za a yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ayar da ta shafa wannan ita ce fadin Allah madaukakin sarki inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima yanzu shine ma yuqalu bi ce nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu manzon Allah ya san me za a yi da shi menene za a yi da shi shine za a gafarta miki zinuban shi waɗanda suka gabata da wanda ma za su zo nan gaba inda zai yi an gafarta mai gaba daya kenan makomar manzon Allah ita ce ne ita ce aljanna rana alkiyama yanzu ya san abin da za a yi da shi sabanin wa ma adri ma yuqalu bi haka wannan ayar ta goge waccan sannan bayan saukar wannan ayar suka ce sai mu'mini suka ce manzon Allah hali allaka ya rasulullah muna taya ka murna ya manzon Allah ka sanya za a yi da kai ranar alkiyama mu kuma mu ne ba mu sanya za a yi da mu ba suka ce sai Allah madaukakin sarki ya saukar da li yudkhil al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim Allah zai shigar da mu'minai maza da mata aljanna wanda ƙuramu ke gudana ta ƙarƙashin ta kenan abinda za a yi da mu'minai kuma shine za a shigar da su aljanna ranar alkiyama yanzu abinda ya rage shine wala bikum ban san abinda za a yi da ku ba ranar alkiyama ita ma an shafe ta ko tana nan ita shine suka ce ita ma wannan an shafe ta me yasa suka ce an sake ta saboda suka ce Allah ya sanar da manzon Allah abinda za a yi da kafirai shine an tattalar musu wuta inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira Allah ya tattalar musu wuta shine abinda za a yi da su za a zuba su a wutar jahannama ranar alkiyama daga anan duka manzon Allah ya san ma yuqalu bihi wala wa bihim daka ya san abinda za a aikata da shi kuma ya san abinda za a aikata da su din wayanda suke kafircewa suke cewa qur'anin kirkirarre ne shine ma'anar wala ajri ma yuqalu bi wala bikum wannan wadansu daga cikin malaman tafsiri kenan wanda suka tafi akan wannan ma'anar idan suka ce alahira ne la ajri ma yuqalu bi wala bikum suka ce to lallai ayar an shafe ta ta zama mansuka. Waɗansu malamai suka ce a wannan ayar ba mansuka bace, tana nan wala adri ma yuf'alu bi wala bikum, amma abinda ake nufi anan ana nufin a duniya ne, a duniya ne wala adri ma yuf'alu bi wala bikum din, kaza Allah bai san abinda zai same shi a gaba ba, bai san gobe me zai faru ba, bai san za a yi yaƙi gobe ko za a ci nasara ko ba za a ci nasara ba, manzo Allah bai san wannan ba. Shine wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, shi yasa aka rawaito daga Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala yake cewa amma fil akhirati fa ma'aza Allah, a ce a lahira ne manzo Allah bai san abinda za a yi da shi ba, kuma ba za a yi da abinda za a yi da kafirai ba, yace wannan Allah ya tsare mu da wannan, ana wannan ba haka bane. A lahira manzon Allah ya san makomar shi kuma ya san makomar kafirai, sai yake cewa faqad alima annahu fil janna, manzon Allah ya san cewa shi yana aljanna, sannan kuma ya san cewa kafirai suna wuta, hina akazihil mita, tun lokacin da aka fitar da zuriyar annabi Adam daga tsatsan annabi Adam aka ɗauki alkawari da Allah da halittu, manzon Allah ya san ina ne makomar shi. Daka ba zai yiwu a ce wala adri ma yuf'alu bi wala bikum, a ce manzo Allah bai san makomar shi ba a lahira. Sannan sai yake cewa abinda ayar take nufi shine qad alima, shine ma adri ma yuf'alu bi wala bikum fid dunya, ban san abinda za a yi da ni ba, ban san abinda za a yi da ku ba a duniya, ban sani ba a ukhraju, za a kore ni ne daga garin da nake daga garin maka kora ta za a yi, an uqtalu ko kuma za a kashe ni kamar yadda aka kashe sauran annabawan da suka zo kafin ni, ban san wanne ne ba, shine wala adri ma yuf'alu bi wala bikum, ban san ya za a yi da ni ba, kashe ni za a yi, kora ta daga gari za a yi, ban sani ba. Sannan sai ya ce ku kuma ban san ya za a yi da ku ba, ban sani ba, Allah madaukakin sarki zai saukar muku ne da ruwan duwatsu daga sama, koko Allah zai muku alkhasfu ne kamar yadda aka yi da Karuna, a yi girgizar ƙasa, ƙasa ta tsage ta rufta da ku gaba ɗaya, ban san ya Allah zai yi da ku ba, ko kuma Allah zai bari sai kun je lahira ne a yi muku hukunci, ban san me zai faru ba anan. Shine ma'anar wala adri ma yuf'alu bi wala bikum, suka ce wannan shine ma'anar ayar, wannan kuma shine abin da yafi dacewa da wannan da siyakin ayar da yanda ayoyin suka zo gaba daya. Wala adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilay, ni ba wani abu nake bi ba face abin da aka yi min wahayi, wa ma ana illa nadhirun mubin, ni ba kowa bane face me gargadi ne kuma me bayyana gargadi ne, gargadi bayyanannen gargadi, daga nayi gargadi a bayyane, nayi a bayyana, nayi daya bayan daya, nayi a gida, nayi a taron jama'a, bana koya gargadi na, bana koya wa'azi na, daga na riga na isar da sakon Allah subhanahu wata'ala, shine abinda Allah madaukakin sarki ya dora mu. Wannan a takaice shine abinda wannan ayar ta kunsa, abinda ya rage yake da alaka da ayar, in Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi mai zuwa za mu tashi a kai sannan mu shiga aya ta gaba bi idnillahi ta'ala. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'ana bima 'allamtana wa zidna ilma, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.